sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Baba Yaku makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsi na yau Litinin 28 ga watan Nuwamban shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa kungiyar tarayyar Turai ta taimakawa ma'aikatan shige da fice ta kasar Ghana da kayan aiki domin dakile barazanar ƴan ta'adda. Muna kuma dauke da shirin zauren matasa da Nasura da Mai Kaya zai gabatar. Akwai kuma sharhin jaridu na Najeriya da baban gidan Jibrin zai kawo muku. Amma yanzu bari mu gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. A jiya Lahadi shugaban kamfanin makamashin nukiliyar kasar Ukraine ya bayyana cewa akwai alaman da ke nuna ta yiwu dakaran Rasha na shirin barin babbar cibiyar makamashin nukiliyar da ke birnin Zaporizhia da suka kwace a watan Maris bayan da suka fara mamayar Ukraine. Wannan matakin zai kawo gagarumin sauyi a fagen daga a yankin kudu maso gabashin birnin Zaporizhia da aka kusan mamaye, inda ba a ga wani canji ba cikin watanni. Barin wutar da aka shayi a kusa da cibiyar ya haifar da fargabar aukuwar wani bala'in nukiliya. Petro Cotten, shugaban kamfanin Energo Atom, ya faɗa a gidan talabijin ɗan ƙasar cewa da farko an samu rahotanni da yawa daga kafofin yaɗa labaran Rasha da ke cewa yana da mahimmanci dakaran su bar cibiyar, kuma ta yiwu su miƙa ta ga hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ta IAEA. Ya ƙara da cewa sai ka yi tunanin suna tattara ina su ne, suna kuma sace duk abin da za su iya. Zaftarewar kasa da ta auku a yawun da babban birnin kasar Kamaru ta yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 14 da suka je wata jana'iza, a cewar gwamnan yankin. Muna kwashe gawarwaki zuwa ɗakin ajiyar gawarwaki na babban asibitin yankin, yayin da ake ci gaba da neman sauran wasu mutanen ko gawarwaki, a cewar Nasiru Paul Biya, gwamnan yankin tsakiyar Kamaru. Mutane sama da 10 ne suka je jana'izar a wani filin kwalle da ke kan tudu mai tsayin mita 20 wanda ya rubuta da su, kamar yadda waɗanda suka shaida lamarin suka faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters. Ya wanda yana ɗaya daga cikin birane masu lema sosai a Afirka da kuma Taddai, ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka yi ya janyo ambaliyar ruwa sosai a faɗin ƙasar a wannan shekarar. Lamarin da ya shafi ababen more rayuwa tare da raba dubban mutane da matsugunan su. Jami'an aikin ceto a kasar Italiya sun gano akalla gawarwakin mutum 7 ciki har da wani jariri bayan aukuwar zaftarewa kasa a tsibirin Ishiya, a cewar jami'ai a jiya Lahadi. An tafka ruwan sama mai yawan milimita 126 cikin sa'o'i 6 a tsibirin, wanda ya janyo zaftarewa kasa da sanyin safiyar ranar Asabar, a cewar jami'ai. Hukumomin kasar sun ce akalla mutane 5 sun jakkata, yayin da wasu 5 kuma suka bace. Fiye da mutane 200 suka rasa matsugunan su a garin Casamicciola Laterme saboda laka da tarkace da aka bankado a garin mai tashar jiragen ruwa. Waɗanda suka mutu sakamakon zaftarewa kasar sun hada da jinjiri da iyayensa da wata yarinya 'yar shekara 5 da wanta dan shekara 11, sai kuma wani mazaunin tsibirin dan shekara 31 da kuma wani dan yawon bude ido dan kasar Bulgaria, a cewar kamfanin dillancin labaran AP. Shugaban birnin Naples Claudio Palomba ya faɗa a wani taron manema labarai cewa ma'aikatan gaggawa da dama ne suka garzaya zuwa tsibirin, yayin da ƙwararru a fannin ninkaya suka gudanar da bincike a gabar tekun yankin. Sharkacen lakar ya tura motoci da dama a cikin teku. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan muryar za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, hukumar kula da shige da fice ta kasar Ghana ta karɓi wasu kayan aiki daga kungiyar tarayyar Turai ta EU don inganta ƙarfin aikinta. Kayayyakin sun hada ne da kekuna da na'urar tantance kaya da mutane na zamani da kuma na'urorin tantance takardun matafiya. An ba da tallafin ne don tabbatar da tsaro mafi girma ga 'yan ƙasa da baki, ko kuma tabbatar da kula da kan iyakan kasar daga ayyukan yan ta'adda da halatta kudaden haram da kuma safarin yara. Ridwan Abbas na dauke da karin bayani daga birnin Accra.
Jakaran tarayyar Turai a Ghana, Irshad Ghazali ne ya mika kayan a hedkwatar ma'aikatar shige da ficen Ghana. A cikin jawabinsa ya bayyana cewar tarayyar Turai za ta ci gaba da karfafa kawancinta da kasar Ghana a yaƙi da miyagun ayyuka a bakin iyakokin kasar.
The security threat in the region is real, and the European Union has committed to support the Republic of Ghana and the neighboring countries.
Matsalan tsaro a nahiyar tabbatacce ne, kuma a shirye tarayyar Turai take ta haɗa kai da kasar Ghana da sauran kasashe makauta wurin kiyayewa da kawar da wannan kasanta. A matsayin baje kolin dagewar mu akan wannan aiki, mun katana da bayar da gaddamawa da wannan kayan aiki zuwa ga ma'aikatar shige da ficen kasar Ghana, saboda tabbatar da karfafa aiki a bakin iyakokin ne babban abin da yake maganin jigilar ire-iren kazamun ayyukan nan da su ne kan juye su zama ayyukan ta'addanci. Akan haka, ɗayan manyan ayyukan tarayyar Turai ga kasar Ghana da kasashe makauta shi ne su taimaka yadda za a kiyaye waɗannan ƙazanta. Akan haka, na yi wa Irbad Ibrahim tambaya akan abu da ba da wannan kaya ke nufi. Shin iyakokin namu da ramuka ne?
A cewa ita tarayyar Turai ta ba da gudunmuwa na na'urori, domin ita kasar Ghana tana huskantar matsaloli domin mun kasance kamar bokati ne da ke da ramummuka. A shigo kasar Ghana, hanyoyin da ake shiga wanda suke sun halitta da wanda suke sun haramta wai sama da 40, so shi yana da wuya a hana mutane shigowa ko ko mutane da ba su bi kan doka ko ka'ida ba. To inda ba doka ko kuma ba bin ka'ida, za ka yi kamar miyagun mutane da su yi exploiting, manipulating wannan dama da suka samu.
Ya yi maganar tabbatar da tsaro akan tafiyar kudaden haram da sauransu. Ya lamarin yake.
Kudade na dauda na shigowa a kasan Ghana, imma an yi sata ne a kasan waje aka turo kudin, ko kuwa an yi aikin fauda, ko an yi wani mugun aiki dai makamancin aka. To money laundering shi kuma babban matsala ne, amma kudaden da ke shigowa har wa yau dai da yake babu wani dalili cewa ana doka na ba kungiyoyi da suke da alaka da wayanda muka sani na a Burkina Faso ne ko Boko Haram a Nigeria, saboda shi na'urorin watakila za su taimaka. Amma money laundering da ke gudana a kasan Ghana, kudade ne da matasa ke samu, suna kuma barazana da wayannan kudade.
Me zaka ci gaba ki daya akan wannan kayan aiki?
Ina ga na'urorin da aka bayan, ko mutum ma na fataucin yara, dole a border za su tsallake iyaka a shigo kasan Ghana. CCTV cameras, bayan aka database musamman na dukkan fingerprintin mutane, sa'an nan kuma a yi kokari lamarin cin hanci da rashawa, tunda da yi za a magance wayannan duka, an ya tantance wayanda ke shigowa kasan Ghana.
Ridwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan Abbas da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
Kafafen yaɗa labaran ƙasar Yemen sun bayyana cewa gwamnatin ƙasar Yemen da ƙasashen duniya suka amince da ita, ta rattaba hannu akan wata yarjejeniya da asusun bada lamani na ƙasashen Larabawa a jiya Lahadi, abinda zai ba da damar samawa gwamnatin da ke samun goyon bayan kasar Saudiya tallafanta da kuma da tattalin arziki na dala biliyan 1. Asusun lamanin da ke Abu Dhabi na wani rukunin kasashen Larabawa mai membobi 22 zai biya kudin shirin na dala biliyan 1 daga shekarar 2022 zuwa 2025. An kulle yarjejeniyar bunkasa tattalin arzikin ne da nufin taimakawa gwamnatin Yemen wajen karfafa hanyoyin samun kuɗi ta hanyar wasu sauye-sauye a fannin tattalin arziki a cewar kamfanin dillancin labaran SABA. Yakin basasar kasar Yemen da zai shiga shekara takwas ya durƙusar da tattalin arzikin kasar tare da jefa rabin al'ummar kasar cikin yanayin yunwa. Fiye da mutane 150,000 aka kashe a rikicin, ciki har da farar hula fiye da 14,500. Kusan farashin abinci ya ƙara da kashi 60 cikin 100 idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata. Galibi saboda yakin da ake yi a Ukraine wanda ya katsa hanyar shigo da alkama a kasar daga gabashin Turai. Shugaban kasar Uganda Yoweri Museveni ya tsawaita dokar takaita zirga-zirga da aka sanya a wasu gundumomi biyu da cutar Ebola ta fi kamari a kasar da kwanaki 21. Ya kuma ce matakin da gwamnatinsa ta dauka akan dakile bazuwar cutar na samun nasara. Za a takaita shiga da fita yankunan Mubende da Kasanda da ke tsakiyar kasar Uganda har zuwa ranar 17 ga watan Disamba. Abinda fadar shugaban kasar ta faɗa kenan da yammacin ranar Asabar. Da farko dai kwanaki 21 aka sanya a ranar 15 ga watan Oktoba, sannan ranar 5 ga watan Nuwamba aka ƙara tsawaita dokar da kwanaki 21. An dauki matakin ne don ƙara samun nasara wajen shawo kan cutar Ebola da kuma kare sauran sassan kasar daga hadarin kamuwa da cutar a cewar Museveni. Kokarin gwamnati na yaki da cutar Ebola na samun nasara a gundumomi biyu, yayin da yanzu kusan makonni biyu kenan ba a samu wani da ya kamu da cutar ba a cewar shugaban.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifan. Allah da fata a shakata da wannan wakar. Yanzu kuma lokaci ne da Nasiru Adamu Yalikaya zai gabatar mana da shirinmu na gaba.
Zauren matasa. A sauraro barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke ciwo matasan tuwa ƙwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Shirin na jihar Sokoto ne don ci gaba da tattaunawa da matasa kan hanyoyin bakin zare na magance kalubalen tsaro a wasu sassa na jihar, musamman ma dai Isa da Sabon Birni, inda wasu matasa da suka bode kan haddasa cikas ga salama. Makon jiya shugaban matasa Yakubu Abubakar ya fara fito da hanyoyin da za a samu maslahar dawo da matasan da suka bude tabarki zuwa hanya mai kyau. Matasan dai kamar yadda aka sani sun hada da activist Hassan Binanci, Musa Yahaya Muhammad, Comrade Umar Bello Da'in, Ummul Khair Abdullahi, Abdulaziz Muhammad Asada, Aliyu Haidar Dingyadi, Bilyamin Umar Nakasari, Aminu Al-Hussein Amanawa da kuma Yakubu Abubakar sai kuma Habiba Hakimi. Ku biyo ni mu shiga zauren.
kamar dai ciyawar nan
take gubani da su gabata su mu bayani matsaloli da kuma ayyukan da suke zuwa ne a jara lura da cewa matasa sun zama baki biyu ta sha'anin tsaro domin sun ke aikatawa kuma sun yake shahuwa at the same time na mu gani yanzu shine mahita ta farko da ta biyu sun riga sun faɗe su neman abin na dogaro da kai sha'anin ilimi da sanin inda aka nufa ta wani ya taimaka kwarai da gaske domin mu gano mu'awwa da kuma ya kamata mu kasance ko wani bangare guda kuma na sha'anin shugabanci wanda idan muka kalli Najeriya za mu ga cewa kowane ne shugaba dai matasa yake mulka kasancewa matasa sun zama kashi biyu cikin uku na al'ummar Najeriya wanda ya kamata a ce kawo yanzu akwai policies ko wasu dokoki da adadi a ce sun kula da sha'anin matasa kai tsaye domin in ka ce matashi ne mai sana'a ta yaya sannan kuma in yana da zulla din da kudurori ai babu tsari wanda ya ba da ƙarfi ga harkar trade and industries wanda za su taimaka wurin ganin cewa in ma baka taimaka da ba akwai inda kai to sai zama na cewa da kuɗin ƙasarmu da dokokinmu da ake gudanar da mulki sun ta'allaka ne wurin ba shugabanni kariya da kuma iba kuɗi masu yawa don ganin cewa an gina blok-blok a cikin makarantu ne ta albashi wanda kuma kashi kila 50 basu ma kai 50 ba cikin 100 na al'umma wanda ke aikin gwamnati amma duk arziki ya kare shi. So ni nawa gani shi ne ya kamata a samu wasu dokoki wanda duk rawarmu duk abin da muka yi ba za mu bi ƙarfin shugabanci ko kuma kundin tsarin mulki. Don haka a fito da wani dabara wadda za a ganin cewa ta samar da sana'a ko wani abu na dogaro da kai ga matashi domin hannu ɗaya zai ɗaukar ɗaki. Ina kira ga philanthropists da kuma manyan kamfanoni su kalli cewa a gudunmuwa su kata tsaya ga doka aiki da leburan yi da sauran abubuwa su ba mu wasu abubuwa da za mu da dogaro da kanmu ta hanyar ta ɓangaren corporation social responsibility wanda wannan zai taimaka wurin magance abubuwan yi domin har su kai ga mutum da jawo tunanin me zai ya samu kuɗi ko me zai yi kai tsaye ba sai ya wahala ba domin ganin cewa shi ma ya zama kamar kowa. Na wani abu kuma da nan manta da shi sorry akwai ramuwa wanda ba dan da hanyoyin da aka yi ba farko wurin magance ta'addanci da yanzu ya kare domin rashin dokar mataki akan wanda suka aikata ko yin hukunci shi ya zama abin da an ka doka a matsayin solution wanda wannan ya sa da ba mutum za ka ka san shi da komai gobe sai ka ya fara sakonni baki ne ya zan baki ko shi ma zan dan ta'adda ba dan kun yi sai dan ya ji ga an kashe mai wa an kashe mai iyaye kuma wannan da ya kashe su ba a mai komai ba wai ya dai tubu ya mai da makami ya ci gaba da yawo kai kenan dole sai ya tura nin ya zai shi ma hanya daya ko biyu wurin ganin cewa ko ya rama abin da an kai mai ko shi ma in ya samu abin da yake so ya ce ya tuba sai ya kalle shi
wato dai Yakubu akwai illa wajen rashin hukunta waɗanda aka kama da cutar da jama'a
kware da gaske
activist Hassan Binanci ina ganin kai magana sai a bawa sauran matasa kowa yake da magana ya faɗi sunansa sai ya ci gaba da bayanai kawai tunda mun zaga kuma zaurin zai ci gaba da gudana haka insha Allah har mu kammala. Activist Hassan Binanci.
Masha Allah. Akwai maganganun da Bilaminu ya yi dangane da ɓangaren ilimi abin da ya shahi kamar 'yan ta'adda ko masu garkuwa da mutane wanda da muka duba matasa ne. Dukkanmu mun ka aza abubuwa akan sikeli na kwakwalwa za mu ga cewa magana ce tana bisa hanya domin ba zai yi mara ilimi ba ya yi garkuwa da mutum ba har ya yi dubara ya anshi ɗimbin miliyoyin naira salon alun sannan na biyu magana ta shaye-shaye ita ma tana taka rawa sosai domin duk wanda suka yi garkuwa da shi sai ya zo musu waɗannan kayayyakin shaye-shaye kayan ya kawo musu waɗannan kuɗin. Irin wannan ƙasa aka duba har a ce an kai lokacin da ɗan ta'adda zai ji banki ya anshi kuɗin da aka tura masa kai ka san cewa shi me aka ce ma'abin waɗanda addaji kamar TV na remote na canza hannunsu masu ilimin.
Wato activist abinda kike son faɗa a nan ma waɗanda suke daji ba su kaɗai ba ne kenan masu laifi a
suna nan cikin gari ko masu ilimi na da yawan su ma wasu su ma suna ana zargi-zargin da aka yi suna da mayan makamai domin irin wannan setin kai ka san cewa mai ilimi na kuma wanda ya ƙware sosai game da irin waɗannan abubuwan to kuma sai magana da shugaban matasa na majalisar matasa na jihar Sokoto yayi cewa rashin
hukunci
yana ɗaya daga cikin abin da ke ƙara takarawa sosai ganin cewa abubuwan sun ƙara bunƙasa. Abu na kusa da na ƙarshe shine irin yadda kamfanuka a Arewacin Najeriya suke samun dindin kuɗi a Arewacin Najeriya, amma baka ganin suna ba da gudunmuwar su ga matasa ya kasu su dauke su aiki. Amma in ka doka a Lagos da sauran jihohin na kudancin Najeriya, zaka ga suna taimaka ma ɗalibai ko kuma su yi to da wasu gasa waɗanda matasa za su yi amfana.
Wato nan da yankin kamar a Arewacin Najeriya kamfanonin ba sa yin haka ne?
Gaskiya ba su yi, ko da ɗin suna yi kuma ‘yan ƙalilin na kuma mu ba kasafai muke ganin su ba.
Ai, akwai kuma inda ake samun kamfanonin ko da ke warance ma kamfanoni ba ne masu haƙar kewar ma'adinai irin zinari ɗin na yankin Zamfara. Wannan wasu ma na alaƙar ta ta'addancin da wannan haƙan ma'adinai da ake yi.
Sosai ku. Saboda haka dole
wannan wake cewa wannan ya zama tarihi.
Abdulaziz Ansara ne.
Yawa, Abdulaziz yi mana bayani me yasa ka faɗi haka?
To abin da yasa na faɗi haka, ina ganin kamar ila kwanakin baya mun ji labarin cewa kamar gwamnatin tarayya ta ce a dakatar da haƙƙin wa'innan ma'adanai. To sai dai bamu sani ba kila tunda mu umarni ne aka ba su na cewa a dakatar su, mu a ɗaukar mu ila yana yiwuwa an dakatar su, tunda ba abu ne wanda ake yi gaba gare mu ba. Mu gani ko kuma ba mu san ma ai ba, sai dai mu ji labarin cewa ana can ana yi ko kuma kila an hana da aka ce an hana, to mu a ɗaukar mu cewa an ji umarni kila kamar shugaban ƙasa na cewa an hana haƙar wannan ma'adanan, wanda kamar maganar da ka so ka yi ina ganin cewa mutane suna hasashen cewa kamar waɗannan ma'adanan da ake ɗiba a waɗannan sassa shi yasa aka hana mutane zaman lafiya. Don ko idan aka bari cewa suka zauna lafiya, to mutane za su hankalin su je kwanta su tabbatar da cewa wuraren da suke zaune suna da arzuka wurinnan, to su ma suna da bukata a ba su dama su je, domin Allah ya kaddara cewa suna cikin mutanen da Allah ya azurta da wasu amfanuka na dake karkashin kasa, domin su ci muriyar wannan al'amura wannan amfanin na dake karkashin kasa. Idan har yadda mana hankali ya kwanta, to za su neme su ne su ci wannan amfani. To idan hankali bai kwanci, to kaga ba a magana cewa a kila da cin amfanin albarkacin ma'adanai, sai dai mutum shi bai ɗatta ina na zai tsira tare rai, to shi adali da yasa ne wanda magana
bayan cewa an ruhi. Amma har yanzu ta adincin bai yi sauki ne wanda ya kamata ba, ko mai zan lubi da me yasa ka ce haka nan? Abin da yasa ni tun bayan da an ka ce an ruhi, aƙalla ina ganin kusan in ce ma abin karuwa, domin sassan jihar Sokoto da yawa inda abin bai kai ba. Amma yanzu in ka duba wasu local government din Chambal da Kebbi da sauran irin waɗannan local government, yanzu abubuwan ya kuraru ya kawo gare su.
Matasa, har ila yau anan za mu dakatar da shirin wannan makon gobe in Allah ya kai mu ma ɗora. A madadin muryar Amurka, sai matasan na Sokoto birnin Shehu, ni Nasiru Adamu Ali Kaya ke cewa sai mun gamu a wani makon.
Wassalamu alaikum.
Kuma dalla a gaida Nasiru da matasarsa. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a saurare mu ne a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Zamfara sharhin jaridun ne da jaridar Leadership ta ruwaito cewa gwamnatin jihar Kaduna ta bada sanarwar cewa an kashe mutane 15 a kananan hukumomin Giwa, Birnin Gwari da kuma Kajuru da ke jihar. Kwamishinan tsaro a jihar Mr. Samuel Arwa shine ya tabbatar da hakan, inda ya ce wasu 'yan bindiga ne suka kai hari a waɗannan kananan hukumomi guda uku, inda kuma suka halaka mutanen. To sai dai kuma a wani bangare, jaridar Daily Post ta tabbatar cewa yanzu haka jami'an tsaro sun kashe wasu 'yan bindiga bindiga guda hudu a karamar hukumar Chukun dake jihar ta Kaduna a wani maboyan su dake tsohon Gayan. Biyu daga cikin yan bindigan guda hudu da aka halaka sun hada da wani mai suna Dogo Malam da kuma Bello Malam. Ha kuma jami'an tsaro sun gano wasu bindigogi irin AK-47 da alburusai da yan bindigan ke amfani da shi. Dani dai gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasir Rufa'i ya ba da matakan tsaro da jami'an tsaron ke kaddamarwa hakan yan bindigan. Har yanzu dai tsugunan ba ta kare ba game da takardamar da ke kana tsakanin kungiyar malaman jami'o'in Najeriya ASU da kuma gwamnatin tarayya akan albashi, inji jaridar The Guardian. Jaridar The Guardian ta ruwaito kungiyar ASU na cewa za ta tattauna a wani taro da za ta gudanar game da batun rike masu albashi da gwamnatin tarayya ta yi, inji shugaban kungiyar ta ASU Professor Emmanuel Osedeke. Jaridar The Guardian ta ruwaito shugaban kungiyar ta ASU na cewa har yanzu dai gwamnatin tarayyar Najeriya bata cika koda guda daya daga cikin alƙawarin da ta dauka ba ga malaman jami'o'in, bayan da kungiyar malaman ta cika alƙawarin ta na komawa bakin aiki. Tuni dai ministan ilimi Malam Adamu Adamu ya ƙara jaddada kudirin gwamnatin Najeriya da cewa samsam ba za ta biya malaman kudaden su na albashi ba na lokacin da suke yajin aiki, a inda malaman jami'o'in ke cewa lalle su ma ba za su yi maimai ba a darussan da ba su yi ba can baya inda ba biya su albashi ba. Sai kuma jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaran ta har ila yau akan ilimi ne a Najeriya da kuma kasashen waje, inda jaridar The Punch ta rubuto daliban dan asalin Najeriya da ke karatu a Burtaniya ke kuka game da tafiyar hawainiya da bankunan Najeriya ke yi wajen tura musu kudaden su domin yin rajista. Labarin da kungiyar dalibai Reshen kasar Burtaniya ta bayyana cewa yayi sanadiyar hana dalibai da dama ci gaba da karatun su a kasar Burtaniya. Sai kuma jaridar Tribune daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya Alhaji Usman Alkali Baba ya umarci kwamishinan 'yan sanda a jihohin Najeriya 36 da birnin Abuja da su tabbatar sun kara yawan jami'an 'yan sanda a harabobi da kuma ofisoshin hukumar zabe da ke jihohinsu. Wata sanarwa da babban sufeto janar 'yan sandan Najeriya ya rataba hannu na cewa daukan matakin ya zama wajibi domin ba da kariya da kuma tsaro ga ayyuka da kuma sauran kayayyakin aiki na hukumar zaben a shirye-shiryen da ake yi na gudanar da zabe a shekara mai zuwa. Karshen sharhin jaridun kenan, a huta lafiya.
Ta gaida baban gidan Jibrin da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice.
A jiya Lahadi, shugaban kamfanin makamashin nukiliyar ƙasar Ukraine ya bayyana cewa akwai alamun da ke nuna tayewa dakarun Rasha na shirin barin babbar cibiyar makamashin nukiliya da ke birnin Zaporizhia da suka kwace a watan Maris bayan da suka fara mamayar Ukraine. Wannan matakin zai kawo gagarumin sauyi a fagen daga a yankin kudu maso gabashin Zaporizhia da aka kusan mamaye, inda ba a ga wani canji ba cikin watanni. Barin wuta da aka shayi a kusa da cibiyar ya haifar da fargabar aukuwar wani bala'in nukiliya. Zaftarewar kasar ta auku a yawon da babban birnin kasar Kamaru ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 14 da suka je wata jana'iza a cewar gwamnan yankin. Muna kwashe gawarwaki zuwa ɗakin ajiyar gawarwaki na babban asibitin yankin yayin da ake ci gaba da neman sauran wasu mutane ko gawarwaki, a cewar Nasara Paul Beya, gwamnan yankin tsakiyar Kamaru. Jami'an aikin ceto a kasar Italiya sun gano akalla gawarwakin mutum 7 ciki har da na wani jinjiri bayan aukuwar zaftarewar kasa a tsibirin Ishiya, a cewar jami'ai a jiya Lahadi. An tafka ruwan sama mai yawan milimita 126 cikin sa'o'i 6 a tsibirin, wanda ya janyo zaftarewar kasa da sanyin safiyar ranar Asabar, a cewar jami'ai. Hukumomin kasar sun ce akalla mutane 5 sun jakata yayin da wasu 5 kuma suka bace. Kafafen yaɗa labaran kasar Yemen sun bayyana cewa gwamnatin kasar Yemen da kasashen duniya suka amince da ita ta rattaba hannu akan wata yarjejeniya da asusun bada lamuni na kasashen Larabawa a jiya Lahadi, abinda zai bada damar samawa gwamnatin da ke samun goyon bayan kasar Saudiya tallafin ta da kuma da tattalin arziki na dala biliyan 1.
To madalla, da wannan ne kuma muka kawo ga shirinmu na ƙarshe, wato sai kuma candala asariya kenan idan Allah ya yarda. Za a ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyarmu na wannan hantsin, Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya, Allah kai mu wannan lokacin. Amin summa amin. Assalamu alaikum.